بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a wanda shine yammacin 12 ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 ga mu a ajinmu da muka saba na faslu Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya take Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria kamar yadda muka saba wannan shine darasi na 172 insha Allah kamar yadda muka saba mukan yi karatu a littafin mabambanta ayo insha Allah za mu yi karatu daga littafin Ulumul Qur'ani al-Karim na Dr. Nuruddin Aitir rahmatullahi alayhi zamu tashi inda malam yace al-faslu as-sadis asbabun nuzul yace hadha ilmun jawhariyun min ulumil qur'an wa athirun lada al-bahithina fi at-tafsir 'amma wa fi asrari usdubil qur'ani khassa malam yace wannan ilimi na asbabun nuzul sanin sababba dalilai menene abin da ya faru aka saukar da aya kaza ko aya kaza wannan ilimi ne daga cikin yace ilmun ne jawhari wato fundamental ilimi ne na tushe ilimi ne wanda yake na asas wanda yake ginshiki a cikin ilmomin alqur'ani mai girma wa asirun kuma abin kauna shine asir ma'ana beloved abin so ne ladal bahithina fi tafsiri amma abun duk masu bincike akan ilimin tafsiri to suna da zaka same suna kaunar sanin asbabun nuzul dai yuwa a ce masani kuma bincike a ulumul qur'an kuma baron shi da baya da kauna baka ganshi yana da wata shakuwa da wani so na musamman ga ilimin asbabun nuzul wa fi asrari usdubil qur'ani khassa da kuma masu bincike musamman akan abinda ya shafi asrar sirruri na salan yadda aka sauka da alqur'ani yadda jerin giyar ayoyi da surori suke da irin yadda qur'ani yake bayar da amsa akan tambayoyi da mas'aloli da waqa'i da suka faru yace wa yu'arrafu sababun nuzul bi annahu ana defining ana cewa shi asbabun nuzul shine ma nazalat al-ayatu aw al-ayatu tatahaddath anhu ayyama wuqu'i shine abinda ayoyi ko aya guda ta sauka tana magana akan wannan abun ayyama wuqu'i a lokacin da abun ya faru ko yake faruwa sanda yake yakin Uhud an saukar da ayoyi da suka tattauna akan Uhud haka Badar haka Qissatul Ifki haka Khandaq haka Al-Mujadila wannan mata mai jayayya take tattaunawa akan menene sunan shi Zihari haka abin nan Isra'i da Mi'raj ga sunan dai ahdath da suka dinga faruwa dare da rana safa da yamma tsawon shekaru 23 na ainihin wato wahayi din nan zaman Makka da zaman Madina to wannan ya zama ayat ta sauka ne a lokacin da abin ya faru mu kiyaye akwai abinda aya ta sauka akan wani abu da ya riga ya faru can baya to wannan ba ga shan matsayin sababun nuzul kamar mene kamar kissar fil kamar da ba ga mana misali kissar fil ta faru da mutanen Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma Allah ya zo ya bashi labari dan Allah ya goranta musu ni'imar da ya musu li'ila fi quraish ila fi ghayr shitai was saif da ire-iren waɗannan suna nan da yawa na labaran annabawa wanda da al'ummomin baya da sauransu sai abinda yanzu ya faru tambaya ce aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bada amsa ko wani abu ne ya faru sai Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar bayani akan sa wa hadha al-qaid ayyama wuqu'ihi yu'tabaru shartan jawhariyan li bayani sababin nuzuli wa tamyizihi an al-ayati allati nazalat lil ikhbari bil waqa'i al-madiya wannan qaidi da aka yi aka rage fadin magana da cewa ayyama wuqu'ihi lokacin faruwarsa ana lissafa shi a matsayin wato sharadi shi ma jawhari fundamental wato condition sharadi ne mai muhimmanci wajen bayanin sababin saukar aya ko ayoyi da don bayani akan ayat da suka tana labari akan abubuwan da suka riga suka shuri hatta taqaddal ulama ma zakarahu al-wahidi fi tafsirihi suratul fil al-imam al-wahidi الواهدي أبو الحسن كان علي ابن أحمد النيسابوري الإمام الواهدي وندر سكاتة ريشدة ستين تقص بين هجر من الله صلى الله عليه وسلم بابا مالمين يتكما لمن شافعية الإمام الذهدي يمت ترجمة أتكين سيرو أعلام النبلة مالمين غاغار من مالمين وانا مالمين يعد تفسيري قد أوكو أكوي البسيط أكوي الوسيط وكما الوجيز duka tafsirini akwai al-basit wanda ya fada da magana al-basit fi tafsiri al-Qur'an al-Majid sannan kuma akwai al-wasit matsakaicin sannan akwai kuma al-wajiz na ɗan dagaji kenan misali ko kamar yanda Abdullahi Gundi ke tafsirai guda biyu akwai wanda ya ma malamai akwai wanda ya ma sauran ga magarin mutane na fata mun fahimci wannan ana samun haka a wajen wasu malamai suka yi irin wannan salam yana da littafi kuma baya ga haka sunan shi kenan ma asbabun nuzul masani ne sosai akan asbabun nuzul abin dogaro ne a gun malamai game da asbabun nuzul saboda yayi karatu mai zurfi akan tarihin alqur'ani da tarihin saukarsa da abubuwan da suka faru aka sauka da yin alqur'ani to dan haka zaka ga masu tafsiri suna dogaro da shi baya kuma kasancewar malamin lugha ne kamar yadda Rabi yake fada a zamanin yana raye ba a san wani wanda ya kai shi a kwarewa akan sanin sirrorin balaga alqur'ani ba to har ma aka waye gari tafsirin nasa musamman al-basit sai zan yafi kama da marja' lughawi sai da kansa shi marja'un tafsiriyun mutumin da bai da nasibi a lugal arabiya zai same shi mumallun jiddan ba zai ji dadin shi ba idan bai da nasibi a cikin harshen larabci sosai yana da wata magana da yayi wanda kamar yadda Rabi ya faɗa ana mai uzuri akan ta akwai wannan malam Abu Abdurrahman As-Sulami mai tafsirin daqa'iqut tafsir haqa'iqut tafsir wa daqa'iqut ta'wil na Abu Abdurrahman As-Sulami da ya karanta littafin sai ya ce in dai wannan yace in dai da gaske ne wannan sunan shi tafsiri to wannan malamin kafiri ne kawai kafarta shi saboda abin da ke ciki na ta'wiloli da sauransu da Rabi ya kawo yace fa huwa ma'zurun ma'jurun ce an mai uzuri alafata Allah ya bashi lada daya na ijtihadi amma dai magana ce kuskure ta daga cikin zallat da aka same shi da su to da yazo magana akan tafsirin suratul fil wanda ita ce sura ta 19 bisa jeren giyar suran alqur'ani da suka sauka ita ce alam tara kayfa alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil ita nake so in tura ga na cinu abin nan yar uwata ko so da yabo sai fada cewa sababin saukarta shine qudumil habasha bihi anna sababaha qissatu qudumil habasha bihi cewa kissan zuwan habashawa sojojin abrahata wannan bamagujan sarki wanda abin da ya faru a lokacin kamar da tarihin ya tabbata a zamanin jahiliya abraha sarkin habasha to habasha dinnan ruwa ne kawai ya raba ta da kasar yaman wannan sarki bamaguje ya samu nasara a lokacin ya mallaki hatta kasar yaman ya tsallaka ya ci kasar yaman tana karkashin sa kasar yaman tana karkashin sa to sai ya kafa abin nan temple wurin bauta ta maguzanci a kasar Yaman din sai mutane suka ki suna sun gwammace su taho Makka shine yayin nufin cewa bari ya gina musu irin Ka'aba a Yaman din da ya gina irin Ka'aba sai suna shiga suna yin kashi suna yin fitsari suka mai da ta kawai a gidan wanka kuma mun gane sai abin ya bashi haushi shine debo runduna yace to zai je rusa waccan ta Makka din ma gaba daya shine kissan ashabul fili waɗanda suka zo zamanin Abu Talib ne shugaban garin Makka kaman ka ce abin nan kenan dagaci ko mai anguwan Makka ko hakimin Makka wani abu makamancin haka har ya fita bayan gari yana nan a cikin sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu Sham ya ruwaito haka abin nan ya fitar da fawaid sosai a ciki abin nan mai tafin na fiqhu sirah ya fitar da fawaid akai Dr. Zaid ko to ya fita yaje magana da su ai yake ce musu ni dai ku bani su abin nan ina da ku ka dauke kawai dabbu mai da ku dauke ku bani suka ce kai muna ganin ka dattijo ka zo ai sulhu ya ce wannan dabbobi nawa ne na zo an shi kayana yace walil baiti rabbun sayahmihi shi kuma dakin shi ma yana da ubangijin da zai kare shi ni ba ruwa na kuma dabbobi na kawai ce dan mutanen Makka suna da wannan itikadin daga da suka kwashe ƴaƴansu da matansu da abin da suke bukata su kuma kan duwatsu ko suka zauna suna jira su ga ikon Allah suna jira sun san cewa Allah ba zai kare a lalata dakin shi ba to kuma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa yayi ma waɗannan kafirai kwaran kwadan nan da aka sallah barin ta duwatsun wuta to kaga wannan abin ya faru ne filmabi Allah ya bada labarin sa alqur'ani saboda wata hikima to kaga shi da zama sababin nuzulil ayawa amma da yazo sai wannan kuskuren sai yake sabbin nuzulul aya ne sai malami suka ce a ba haka bane fa inna zalika laysa min asbabin nuzul fi shay'in wannan baya cikin asbabun nuzul saboda mene bal huwa min babil ikhbar yana babi ne na bayar da labari anil waqa'i al madiya game da abubuwan da suka faru a baya ka zikiri qissatu nuhin wa adin wa samud wa bina'il baiti wa nahwi zalika kaman ambato da aka yi na ainihin wato waɗannan abubuwa daga cikin da aka ambata qissan nuhu qissan adawa qissan samudawa qissan bina'ul baiti gina ɗakin ka'aba da sauran abubuwa ire-iren waɗannan da aka ambata a baya وجدير بالتنبيه عليه هنا انه ليس كل القران قد نزل على اسباب يا da kyo anan ai tambayi a gane cewa a fadakar akan cewa lallai ba wai dukkan alqur'ani ne a ce kowace aya dai take da sababin nuzul ba haka bane bal inna min alqur'ani alkarimi ma nazala ibtida'an ghair mabniyyin ala sababin dan a cikin alqur'ani akwai abin da ya sauka ibtida'an shi da kanshi ya sauka ba tare da an gina shi akan wannan sababi ba alal misali abin da ya fara sauka ai babu abin da ya fara aka fara saukar da shi Allah ne ya kawai ya fara annabta ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ikra haka ne ko kuma dalika aktharu qasas al-anbiya ima ummihim da gaskiya haka akwai mafi yawan kissoshin annabawa da al'ummomin su wa hadha wasfu ba'd al-waqa'iqi wa kadha wasfu ba'd al-waqa'iq al-madiya hakanan siffanta wasu al-waqa'i abun da suka faru al-madiya na can baya aw anba'ul ghaib al-qadima da labaran gaibu masu zuwa nan gaba wa bayanu ahwalil qiyama da labari akan tashin hankali da fitinar da ke cikin ranar al-qiyama wal jannati wan nar da bayanin aljanna da wuta faqad nazala aktharu min dhalika ibtida'an mafi yawan wannan ya sauka ne a bisa zaman kansa min ghairi tawqufin ala sababin ba tare da ya jinginu da wani sababi ba to a kasa gashi wani taliki da yake cewa amma qaulun mas'udin wallahi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu fi man nazalat ibn mas'udin yana cewa na rantsa da Allah babu wata ayata ta sauka sai ya zama na san akan wa ta sauka wa nahawihi da makamancin wannan ana aliyyi radiyallahu anhuma daga sayyidina ali ko daga ibnu abbas din suna da irin wannan maganganun falaysa ya'ni anna li kulli ayatin sababan baya nufin kowace aya na da sababi bal abinda yake nufi balil muradu in kana laha sababun fa huwa ya'lamu in har akwai sababun to ya sani wa kada hada anil jaddati man hamalahu al mubalaga aw dhanna bir riwati tazayyudan wanda suka dauka cewa wannan mubalaga ne ko kuma masu riwaya suna karawa to wannan shi kuma yayi kuskure falyantabi ya fada ko akan haka sai ya ce fawaidu ilmi asbabin nuzul fa'idar dake cikin ilimin sanin asbabun nuzul wala raiba inda mallahu ta'ammulun wa khuburun bi dirasati an-nusus wal wasa'iq anna li ma'rifati asbabin nuzul wal waqa'iq allati bunya 'alayha wa warada an-nass aw tarattaba 'alayha wuqu' al-hadath min ahdasi at-tarikh lahu atharun baligh al-khatar fi dirasati tilka an-nusus aw al-ahdath yace babu kokonto ga duk wanda man lahu ta'ammulun wanda yake da zurfin tunani wa khubrun aka ba kan dashi wa khubrun kamar da kan ta hujrun ma'anan shi khibra din ai ilimi wanda yake da ilimi akan wani abu mubalaga ce kamar da za a ce fulanun adlun ya kuma a ce adilun sai a ce adlun yi ganshi adalci ne to haka fulanun khabirun wa fulanun khubrun mubalaga ce wanda yake da kwarewa akan wajen dirasa ta nusus ta nasoshi wal wasa'iq the documents takaddu ko bayanai anna li ma'rifati asbabin nuzuli wal waqa'iq allati buniya 'alayha huwa radan nassu aw tarattaba 'alayha wuqu'ul hadathi cewa in kana so kai dirasan duwar abba ma hadisi ba amma ba ma qur'ani ba don abu dake da alaka da nassi rubutaccen abu don abu dake alaka da wani documented abu zaka so ka san sababin da ya faru har akai ga rubuta wannan abu akai ga rubuta me yasa akai yaki kaza me ya faru aka cire sarki kaza me ya faru aka raba kasa kaza duk wannan duk wanda yake bincike kan tarihi zai so ya san wannan ba haka bane abubuwan da suke lazumin ka san su zaka iya fahimtar waqi'ar fahimta mai kyau hatta wasannin kwaikwayo da rubuce-rubuce na kirkirar labaru masu nazarin su sukan so su san meye dalilin da yasa aka yi su haka waƙoƙi to balantana ko abin da shafi addini Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 20 in ba na manta ba yake ta magana yake cewa hatta alƙalai wajibi ne zama sun yi kokarin bincikan irin waɗannan waƙa'i mun kawo musu wani wata kabiya dole su bincika idan aka zo da alƙali wani matsala dole bincikin menene background din labarin abin da ya faru haka game da hukunci akan rantsuwa kaza shin akwai kafara ko babu kafin ka bada fatawa sai ka ji meye abin da ya faru ga rantsuwan nan ya aka yi ta wace irin rantsuwa ce haka saki kafin a san cewa kaza saki ne ko ba saki bane wato duk wani abu da zaka yi hukunci akan sa ko kake so ka fahimce shi zaka zo ka san background story din sa to shine asbabun nuzul din game da ayoyi yace aw tarattaba alaiha wuqu'ul hadath ko wanda abinda a sanadiyan haka wani abu ya faru min ahdathit tarikh daga cikin abubuwan da suka faru a tarihi lahu asarun baligul khatari wanda suke da tasiri mai girma fi dirastilkan nusus wajen bincike akan waɗannan nassoshi aw al ahdath ko waɗannan ahdath wa zalika min awjihin kathira nadhkuru minha fi hadha al maqam yace ta fuska da dama haka yake faruwa zamu ambaci wasu ta wannan a wannan waje na daya da gaskiya abin da suke da amfani ake so a karanci asbabun nuzul akwai al-isti'anatu ala fahmi al-ma'na al-murad lima huwa ma'lumun min al-irtibati bayna as-sababi wal-musabbab fahimtan ma'anar abin da ake nufi saboda wato alaƙar da ke tsakanin sababi wal-musabbab dalilin faruwa abu wal-musabbab da kuma abin da ya faru a bisa dalilin قال الواحد الامام الواحد بن تندي يكي تشوا لا يمكن معرفه تفسير الايه دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها بيوا اسم معنار ايه ان با اسم معنار اينهن واتو ابين دكي cikin ta ba ba san wato ba san labarin ta ba وقال ابن تيميه معرفه سبب النزول يعين على فهم الايه sanin asbabun nuzul yana taimakawa wajen fahimtar aya fa innal ilma bisababi yurithu alilma bil musabbab ita ce magana nake ishara tana cikin juz'i na 13 ne ba na 20 ba ibn taymiya da yake cewa wato sanin sababin saukar aya yakan taimaka wajen fahimtar ma'ana aya sannan kuma yace fa innal ilma bisababi yurithu alilma bil musabbab domin sanin abin da ya faru da sababin abu yana taimakawa wajen sanin abin da ya biyo baya ga shi sababin na biyu ma'rifatu wajhil hikma قال ابن دقيق العيد كو بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القران ابن دقيق ا cikin littafin shi na abin nan kenan na usul fiqi kamar da Suyuti ya kwafo daga gare shi yana cewa bayanin sababin sauka aya hanya ce mai karfi wajen fahimtar ma'ana alqur'ani mai girma to na biyu yace ma'rifatu wajhil hikmati allati yantawi 'alayha tashri'ul hukm da gaskin fa'idojin akwai sanin hikimar da a ƙarƙashin ta ne aka samu wato hikimar da ke cikin shar'anta wani shari'a tana makalkala a cikin tarihin saukan ayoyin al misali mimma yakunu ad'alif tafahumihi wa taqabbulihi wanda zai zama zai fi bada dama a fahimta kuma a karba فمن قرا اسباب نزول ايات تحريم الخمر متدرجه واحده بعد الاخرى idan mutun ya karanta bayani akan ayoyin da suka zo akan haramta giya ya karanta su haka step by step ya fara karanta wanda aka fara saukarwa ita ce misali yas'alunka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manasil nas cikin suratul baqara ita ce aka fara saukarwa sannan ta bayanta wa allazina la taqabalu salata za taqabalu taqrabu salata wa antum sukara ta cikin suratul nisa'i go sannan kuma ta karshe innamal khamr wal maisir ismun amal shaytani fajtanibu ta cikin suratul maida haka aka saukar da su bitadrij haka kai ga tikewa ga haramta giya a shekara ta uku bayan hijira bayan an dawo daga yakin Uhud kamar tarihi ya tabbatar kagan ka dauki ayoyin a zaman kankin kansu baka san asbabun nuzul ba zaka abinda zaka iya fada shi ne ka rude baka san me hukuncin giya alqurani ba idan kuma dama wani batacce ne ko munafiki mai ran jayayya sai ya ce qurani yayi tanakudi can ya ce ba komai nan ya ce haramu nan ya ce sai lokacin sallah kawai kaga rashin sanin me tarihin abin da ya faru sai zaka yi ba ga kan an tana a baya mun tattauna akan wannan cewa larabawa a zamanin jahiliyar su giya tana daga cikin abubuwa da suka zama gamagare a cikin su ta zama kaman wani wani part of their culture their eating culture yana daga cikin abincin da suke ci kamar da misali mu yanzu Hausawa bai cewa wata gida tuwo da kunu da fate da dambu wannan duka abinci mu ne da kuma daga mun saba da su to kai imagine yanzu kawai zo a ce tuwo haramun ne zai zama akwai wahala a karbi wannan a ce rana daya kawai a ce tuwo haramun ne to haka suke shan giya suna shan giya suna alfahari da ita ga yana mun kaisi da yake cewa menene da yake cewa tabrihal hayati kamara litajid saqi anta kuma bitimsali وما خفت تبريح الحياة كما أرى لتعجد ساقي أن تقوم بتمثالي كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي ولم أسكن ذق الروية ولم أقول لكيلي كري كرة بعد إجفالي ينا تكبا كيان الفاجد شوى يندشيني وذي إشان جيابو بيدا لافيا ولم أسكن ذق الروية الذق شيني كاتن تولو الروي واند ذا أشاء قوشي yace yanzu bazan shashi ba haka antara da yake cewa fa idha sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yukmali wa idha sahawtu fama uqassiru annada wa kama alimtu shama'ili wa takarrubi yana cewa in ya sha giya ya tatil ko ya sha giya yayi tatil baya yin abin da bai dace ba iyakaci kawai fa innani mustahlikum mali zan zubar da dukiya in ta kyauta ina ba maroka da karuwai ina ta ba su fa idza sahautu idan na watsake fa innani wa idza sahautu fa innani menene ma wa idza sahautu kama alimti shama'ili wa takarrumi fa idza sharibtu fa innani musalukum mali wa irdi wafirun lam yuklami wa idza sahautu yace in kuma na watsake sai ndawa cikin hayyaci na sai in ci gaba da ayyukan alkhairi fa yadda waɗanda yi to haka suke alfahari da giya haka mun san ce zai same shi shi sa baban Anas shi tun kafin an haramta giya ya gude je fada rafi ya mutu yace shi ba zai Allah ya kiyaye shi raya inda ba za a ce ba a shan giya ya ji labarin mutumin nan ya tsani giya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da haka sai aka bi su a hankali dan hikimar Allah subhanahu wa ta'ala dan su iya hakura ana ba da labarin fa akwai wadanda suke yin ba da gana yi na wanka na giya ko za a cika shi da giya ko mutum ya shiga cikin ta ta dinga shiga ta ko ina kenan inda kaga ƴan ruqya suna duka mutane ruwan magani din nan kai malali ko gani musu haka a ce a cika babu da ruwan ruqya mutum kawai duka jikin shi to wani sai ya kwana a cikin nan wajen ya kwana ya wuni ko kuma ya ajiye da ya farka zai sake shaye kuma cikin maye akwai da yake ba da labari a adabi sun yi haka sun fi kwana 40 suna wannan gasa ce ana ganin waiwaye zai riga watsakewa kowa in ya watsake sai maza ya shaye koma dan kada su rasa farka su gan shi ya watsake wannan ma ya watsake ya shaye koma to yi za Allah sai fara musu da cewa yas'alunka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambaye ka game da giya da caca akwai zinubi da yawa akwai kuma dan amfani to daga nan wasu masu kan gado sai suka dena suka ce wannan kaga tun da zinubi yayi bari mu dena ana na kara ce musu kar a sha lokacin sallah la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kar ku je ku sha giya sanda ku kusa da sallah dan ku san abin da kuke fada sayyidina Allah daga cikin wanda wannan ta faru da shi ya sha yaje yana karatu ba daidai ba a lokacin halas sai a sha giya da haka ba abin aibatawa bane ga wani a cikin su dan ya sha a lokacin Umar ya dinga cewa ya rabb bayyin lana bayanan shafiyan fil khamr wal maisir ya Allah muna roƙonka mana bayani dalla dalla game da giya da tata sai Allah ya saukar da fadin sa cewa innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amal shaytani fajtanibuhu kamar yadda Bukhari ya to kissar da aka saukar da wannan aya a lokacin kwakwalen sa riga sun zama prepared sun shirya mu cewa to bagiyan nan gab ake da a ce za a hana ta kamar mata kare da kake matukar kauna ta riga ta kai ka kotu ana ta rigima kaga kuma lokacin ta shirya mu cewa to auren nan fa ya kusa zuwa karshe da haka zakai tilisafin to in ma dai ya zo karshe to da ma dai kaddara ce da ma matan ko da an je alƙali ka shawaran zaka ji da saukin damuwar amma lokaci daya kawai bab kawai ta tsaya ta ce ga kudin ka na hulɗi misali sai ka iya fadi ka suma a wajen saboda kauna ko ka je mushashin jikin ka je ya shanye a banza to to shine a wannan lokacin da aka haramta Anas yace aka dinga zubar da giya a cikin garin Madina sai da gaba ɗaya garin Madina ya jike kamar an yi ruwan giya wasu ma sun taho sun je sun saro motocin giya sun shigo kago guda na raƙuma aka gaya musu a bayan gari suka dinga fasa tulunan suna zubar da su a wajen saboda kowa yanzu ya gamsu cewa Allah subhanahu wataala dama gab yake da ya haramta ta daga nan kuma shikenan sahabbai suka daina shan giya ba sa shan giya in ka bi tarihi zaka ga dan waɗanda aka kama da sha kwaya ɗaya biyu ne kuma ba cikin mashahuran sahabbai ba waɗanda suka taɓa shan giya har aka musu haddi bayan yanzu da giya ta zama kamar ruwan famfo ba ga ta nan kowa ɗibar ta yake sai dai wanda Allah ya tsare nau'o'i na giya yanzu sai iya wanda ka ji labarinsu kaga wannan kenan sai yake cewa mundarja ba'da al-ukhra wa ida ba'da al-ukhra adraka darurat tahrim al-kam zai samu wato zai fahimci darurat saka aka haramta giya wa ba'athu mawqif as-sahaba inda nuzuli tahrimha al-bat sannan kuma zai fahimci wato matsayin sahabbai a lokacin da aka yi mata haramci na karshe da an yaqtaji bihim wannan zai saka kai koyi da su wa yata'assabi amalihim kai koyi da aikin su fayanzajira amma kad yakunu alayhi min fi'li muharramin ka tsoratu daga duk abin da idan maka na aikata wani abun haramci ka gane cewa eh idan abu ya zama haramun to bari ake gaba daya ko da zaka asara dukiyarka a cikin sa na uku izalatul iskali an zahirin nafsi liman lam yata'arraf sababan nuzuli za a cire wani iskali zaka iya samu daga zahirin nafsi in baka san sababin saukasawa wadhalika kathirun yusarifuhu almufassir wannan yana nan da yawa kuma mai tafsiri na iya gamuwa da shi in kana katun tafsiri ko kana bincike ko kana katun tafsiri zaka gamuwa da ayoyi ka rasa menene asalin ma'anar su sai in ka san sababin nuzul din ومنه هذا المثال المشهور وهو انه قد اشكل على مروان ابن الحكم معنى قوله تعالى اكو مثال شهرري wannan yana cikin sahih al-bukhari sarkin madina a wannan lokaci abin nan wato marwan ibn al-hakam ya shiga cikin dimuwa game da fadin Allah la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima la yaf'alu fala tahsabannahum bi mafadati min al-'adabi wa lahum 'adabun alim karka dinga tunanin wai wadanda suke so suke jin dadi na abinda Allah ya ba su kuma suna so a dinga yaba musu akan abinda basu aikata ba yace dokar ka taba tsammanin wai za su tsira daga azaba Allah kuma suna da azaba mai radadi wannan ayar wadda akwai ta aya dake fassara ta misali fadin Allah falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati farihu bima indahum min ilmin min al-ilmi ko sai yace mene wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un waɗanda suka kasance gaskiya ta zo musu suka karyata abinda annabawa suka kawo musu suna alfahari da abinda suke tare da shi na ilimi Allah ya ce wa haka bihim ma kanu bi yastahzi'un to Marwan dan haka sai ba fahimci wannan aya ba sai yake cewa ya aika a je a tambaye mishi Ibn Abbas yace in dai da gaske ne la in kana kullu mri'in fariha bima utiya in dai duk mutumin da Allah ya bashi wani abu sai ya murna ya farin ciki ya ji dadi wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al kuma yake so a yaba mishi akan abin da bai aikata ba mu'azzaban inda daga za mishi azaba lanu'azzabanna ajma'una yace wallahi dukkanin mu sai an mana azaba ya haka ibnu abbas ya mishi bayani yace a hatta bayin lahu ibnu abbas anna al-ayata nazalat fi ahli al-kitabi ibnu abbas ya bayyana mishi cewa wannan aya ta sauka ne game da ahli al-kitabi hina sa'alahum annabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su game da wani abu sai suka boye fakatamuhu iyahu suka boye wa akhbaruhu bi ghairihi, suka fada mishi sabanin haka, sabanin abin da ke cikin littafin su. Fa kharaju qad arauhu an qad akhbaruhu bima sa'alahu anhu, suka fita kuma suna tsammanin wai ai sun gaya mishi amsa, alalin amsa da sun gaya mishi wrong answer ce. Wastahmadu bidhalika ilayhi, kuma suka nemi cewa to ya kamata dai yanzu ka yaba mana, ai ya kamata ka ambace mu a cikin darasin ko karatun ka ce mutanen nan sun faɗi gaskiya, Allah ya saka musu alheri, suna neman sai an yaba musu, suna demanding cewa sai an yi acknowledging cewa sun faɗi wannan gaskiya. To shine sai Allah ya saukar da wannan aya, wa farihu bima utu min kitmanihim iyahu ma sa'alamu, suna jin dadi kuma cewa yawa mun ki gaya mishi maganar da ya kamata mu faɗa. Wannan ya cikin Bukhari da Muslim, wannan kisa ce shahararriya a cikin malaman tafsiri, tare da cewa wannan ayar tana da wani sababi daban wanda ba wannan ba, kuma shi ma yana cikin Bukhari daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa ayan nan ta sauka ne game da munafikai waɗanda yatakhallafuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi, ba sa zuwa jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya dawo kuma za su kawo uzuri, sannan kuma suna so a dinga yaba musu ana ambaton su da alkhairi. To shine sai al-Imam al-Qurtubi yake cewa to tayu duka abubuwan guda biyu sun faru ne, Yahudawa sun yi irin wannan, sannan su ma kuma munafikai sun yi irin wannan, dukkanin sai aka saukar da aya akan su. Wasu kuma sun faɗo su manganu wanda ba wannan ba, amma dai Ibn Hajarin ya tattauna akan matsalar a cikin Fathul Bari game da wannan, kuma akan samu aya dama irin haka, kuma ta zo sababin saukarta idan wani abu ya ƙara sauka, ya ƙara faruwa, kuma sai a ƙara saukar da ita a ce to wannan ayat da ya haɗa ita ce bayani akan wannan ƙabila. Ina fata mun gane wannan. Sai mu tsallaka zuwa abin nan, madkhalun ila maqasid ash-shari'a na al-ustaz ad-doktor Ahmad Ar-Raisuni, da yake cewa daga shafi na 85 inda yace hifzud daruriyatul khams, kiyaye ad-daruriyatul khams, kiyaye su. Mun ji mai ad-daruriyatul khams dika ra ambatan su, to ya matsayin shari'a take game da kiyaye waɗannan abubuwa. Yace ba'da tatabbu'in wastiqra'in tawilain, bayan bibiya ta keke da keke ta kwakuduba da kuma istiqra, karatu nana ta karatu da bincike tawilain masu tsayi kwarai, intahal ulama'u, sai malamai suka tike suka concluding ila mulahazati anna maqasid ash-shari'a, suka tabbatar da cewa lalle manufar shari'ar musulunci wa masaliha al-kubra, manufar maslaha mafi girma ta shari'a, allati taduru haulaha mu'zamu ahkamiha aw kulluha, wanda daukacin hukunce-hukuncen shari'a ko kuma mafi yawan hukunce-hukuncen shari'a suna kewaya ne akan waɗannan abubuwan, tajtami'u fi masaliha 50, wannan sun haɗu ne akan wasu maslahohi guda biyar, sammawa suna kiranta da suna ad-daruriyatul khams, wa sammaha ba'du wasu kuma su ce al-usulul khamsa, wasu kuma su ce al-kulliyatul khams, duk abu ɗaya ne malamai suna faɗan wannan. Wala alla awwala man dhakaraha wadiha kamila huwa al-imam al-ghazali haythu qala, al-imam al-ghazali ana ganin kamar shine farkon wanda ya fara ambata wannan magana haka cikakkiya, da yake cewa wa maqsudu shar'i min al-khalqi huwa an yahfaza alaihim dinahum wa nafsuhum wa aqlahum wa naslahum wa malahum, abinda shari'a take nufata game da bayi ta kiyaye musu addinin su da rayukan su da hankalin su da ainihin wato dangantakar su da dukiyar su, wa kullu ma yatadammanu hibbu hadhihi al-usul al-khamsa fa huwa maslaha, duk abinda zai jawo zuwa ga kiyaye daya daga cikin waɗannan abubuwan to maslaha ce addini na neman ta, wa kullu ma yufawwitu hadhihi al-usul fa huwa mafsada wa daf'uhu maslaha, duk abinda zai kawo cikas game da addini ko ya kawo tangarda game da rayuka ko game da hankali ko game da dangantaka ko game da dukiya to ya zama barna, kuma wajibi ne maslaha ce kauda wannan barna. Wannan yana cikin al-mustasfa na shi al-Imam al-Ghazali. وقد ذهب عدد من العلماء الى ان حفظ هذه الضروريات الخمس ليس من خصوصيات الشريعه الاسلاميه, akwai malaman da suke gani ma wannan kiyaye waɗannan abubuwan ba musulunci kadai ya kadaitu da su ba, bal huwa min mattafaqat alayhi ala hibbihi kaffatul milal wa shara'i, yana da gaskiya abinda dukkanin addinai dukkanin milal sun hadu akan shi, ina abinda yake cewa natural law, akwai dokoki al-qawani tabi'iyya waɗanda ko ina a cikin al'ummar dan adam haka dokar take tilqa'iyyan, alal misali sata duk inda dan adam yake da yadda ka dauki abinda ba naka ba da sunan sata babu wata shari'a da wani dan adam da ta halasta wannan haka kisan kai da sauransu suna nan da yawa haka suna nan da yawa da birjik wato wanda kowanne dan adam suna ganin wannan abin a matsayin abin Allah wa dare ne natural law daga natural law kowa ya yarda maccen da ta haifa da to sunan shi danta ba wanda yake kwace mata shi ba bukatar sai an ce mishi in ummahatukum illa allahi waladnakum ko a kasar Isra'ila suna karantawa ranan game da wani abu da ake yanzu na surrogative abin nan insemination wanda ake transfer din ciki daga jikin mahaifa wata mata zuwa mahaifa wata mata a Isra'ila ma ga da tushen bala'i kenan ko sun kafa doka cewa to mata da ta dai haife shi wanda ta yi nakura ta haife shi dai ta ce uwar shi ko ma dai daga ina ka samu maniyin duk wanda ta yi nakura ta haife shi gode ki ba ma mani bane fetus din ne ma bayan dan ya riga ya developing ne ma ba a je asibiti a je a cire a saka ma wata ya ci gaba da growing kuma har ta haifa to suka ce dai wanda dai ta haifa to shine kawai danta ne ke wanda kika je kika kawo saboda kina ganin ba za ki haihuwa ba ko na hutu sai dai a sayin da rai dake amma inda aka saka mu kaga wannan ya dace kuma da fadin Allah in ummahatuhum illa la'i waladnahum alwilada tana ba mace wannan khasiya din ta umuma to kaga duk waɗannan dokoki ne da suke sanannu a ko ina so ake cewa natural laws alqawanin at-tabi'iyya to irin wannan dokar a kowace al'umma an yarda da waɗannan masalih din kiyaye rai kiyaye addini kiyaye hankali kiyaye dangantaka kiyaye dukiya tare da cewa duniya ta yi ci gaban da a wasu wuraren wasu daga cikin waɗannan al-kulliyat din sun samu naƙasu sosai musamman abin da ya shafi dangantaka da nasaba da abin da ya shafi hankali za ka ga akwai sawarwari sosai da abin da ya shafi addini waɗannan ukun sun samu sawarwari sosai amma har yanzu game da dukiya gashi dai a tsarin musulunci shine na ƙasa domin wannan tartibin akwai inda ake tartib din sa dole a lissafa sun an zo wajen wato wata maslaha za ta ja matsala ga ɗayar to wacce ce a sama akwai rigima ma tsakanin shin addini ne a sama ko rayuwa wanne ake gabatarwa wanda sabani kuma malaman usul fiqi shi mutum zai gabatar da rayuwarsa akan addininsa ko addininsa akan rayuwarsa akwai sarƙaƙiya a nan wajejan banan ne mahallin tattauna ta bata kunna misali to zaka ga addini a duniyar yau an ba mutane dama koyi addinin da ya gada ba kaga zaka an barantar da addini sannan nasaba an ba ana da abubuwa da ake yi waɗanda suke cakuɗa nasaban mutane kuma an yarda da su ba na yanzu a ƙasashen da ba na musulmai ba galibi an yarda da haihuwa ba ta aure ba an yarda da haihuwa ta hanyar zina ko ta hanyar dan da ake haifa irin dan ta gaban fatiya kuma kamar tonsu na kan tona abu game da wata doka ina jin a Latin America kamar kasar Mexico hatta wato inde mace ta haihu da wani to daga nan shikenan tilqa'iyan dokar kasa tana kallon sa a matsayin mace da mata da miji ta yadda in zai yi wani aure duk mutumin da ya wata ciki misali to zai da yancin ya aure wata sai ita a dokar su in kuma ya ki aurenta to bai da yancin yin aure har abada za su iya cigaba da zama tare ko da ba daura aure irin na shari'ar su ba amma dai bai da yancin ya bar wannan da ya mutu ciki je wani aure kuma in ya mutu za ta gaji shi tare babu aqdu a tare da su haka dokar su take ina iya tana yadda na karanta abu so akwai irin wannan dokokin da dama an yarda da irin wannan abin na transfer din ciki ko abin nan artificial insemination da muke magana ran nan cakuɗa nasaba ba wani abu bane a gurin su ballantana kuma game da hankali yanzu duniyar gusar da hankali duniyar shaye-shaye kenan ta daga cikin industry mafi kawo kuɗi na haraji da riba ga kamfanonin da riba ga ƴan kasuwan da ke sarrafa ko suke kasuwancin waɗannan abubuwan dangin giya ne ko sauran kwaya da abubuwan shaye-shaye wanda ga sunan sun yada a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba yanzu ƴaƴan musulmi da dama ko da ba sa shan asalin giya ba rasa to suna shan abubuwa da dama na kauda hankali shisha ce wane ne talakawa su sha na talakawa ƴaƴan masu kuɗi su sha na masu kuɗi fa mustakfirun wa mustaqil haka ake rayuwa yanzu kuma mutane da dama sun zautu sun daidaice wasu sun committing suicide wasu sun yi kisan kai abubuwa da dama laifuka da suka bi baya sakamakon haka amma saboda gwamnatocin kasashe suna samun haraji ta wannan hanyoyin ba su hanawa tare da cewa a nan Najeriya akwai dokoki da suka hana haka amma ba a aiwatar da su dokokin da suka hana mu'amala da yada kwayoyi masu kawar da hankali hatta ma ga jami'an kiwon lafiya a bisa ka'ida control drugs ne ba a sai da su ga kowa sai wanda likita ya rubuta ya ce a siyan mishi su ya da larura wanda take bukatan a gusan mai da hankali ko ya bacci ko ya samu natsuwa amma da haka za a siyo da mutane tun daga kan misali da ya zafa baliyon kenan ko kana fita yanzu bakin kasuwa sai dai in baka saraka ba za ka iya siyan shi ko dozin lokaci kake so da maganin murar nan totally yi ko wai kwanaki ma sai da aka rasa a kasan nan ma saboda daraja da yayi robar da ake siyawa naira 200 mai 2500 kana kurba kana boyewa ka ta kare kamar yayin ustazi ya samu roba a gun walima rasa haka zaka ta kubban shi hankali hankali saboda ba kullun kake samu ka shashi ba mun gane Allah shi kyauta to sai ce to waɗannan malamai irin su al-Imam Shatibi ne yayin wannan magana kala Imam Shatibi faqad ittafaqatil ummatu bal sa'irul milal yace al'ummar musulunci da ma sauran al'ummomi sun hadu ala anna shari'ata wada'at lil muhafazati ala daruriyatil khams wada'at an kafa shari'a ne dan kiyaye waɗannan larurori guda biyar wahiya sune ad-dinu wan nafsu wan naslu wal malu wal aqlu ad-dini da rai da dangantaka da dukiya da hankali wa ilmuha inda al'ummati kadaruri ilimin sanin su a gun al'ummomi kaman abu ne yake na larura yace mustanadul ulama fi taridi hadhihi daruriyatil khams huwa al-istiqra at-tam li ahkam ash-shari'ah madogarar da malamai suka bi suka kai ga wannan fahimta shine bincike al-istiqra kwaquduba da zakure zakure da suka yi akan shari'a haifu wajadu kullaha taduru ala wajadu suka tarda shari'a gaba dayanta taduru ala hadhihi daruriyati aw tufdi min qaribin aw ba'idin ila khidmatiha wa ri'ayatiha cewa kuma duk abin da ke kewaya akan shari'a yana kewa akan waɗannan ne sannan kuma duk wani abu da aka faɗa shari'a yana hidima ne ga waɗannan abubuwa ayra annahu hunaka nususan qur'aniyya wa hadithiyya nabbahat bi shaklin wadih wa jami'in ala hadhihi daruriyat yace amma akwai nasoshi na alqur'ani da ajumlace suka yi bayani akan wannan wa ajma'u had ayatin fi hadhal babi hiya qawluhu ta'ala aya mafi hado waɗannan bayanan ita ce fadan Allah da ya fada cikin mumtahina da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah ya ce manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kai wannan annabi idan muminai mata suka zo suna so su yi maka mubaya su yi maka chaffa akan cewa la yashrikna billahi shay'a ba za su dinga yi wa Allah shirka ba wala yasrikna ba za su dinga sata ba wala yaznina ba za su dinga zina ba wala yaqtulna awladahunna ba za su dinga kisan ƴaƴansu ba wala yatina bi buhtanin yaftarinahu ba za su zo da buhtani ƙarya ƙirariya su gabatar da ita baina aidihinna gaba ga hannayensu wa arjulihinna da kafafunsu ba wala yasinaka fi ma'rufin ba su saba maka game da abin da yake abin daidai bane fa bai'uhunna wastaghfir lahunna Allah ka musu mubaya kuma ka nemi Allah ya gafarta musu zunubansu inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne wannan ayar gabobinta zai mana fassara su mu ji abin da yake nufi da ita gashi yace fa qawlu ta'ala ala alla yushrikna billahi shay'a cewa ba za su yi shirka da Allah ba mushirun ila hifdiddin kiyaye addini kenan daga nan malamai suka dauko shi wa annahu fi muqaddimati ma yanbaghi shibhu kuma qur'a addini shine akan gaba abin da ya kamata a kiyaye wazalika anna tauhidallahi wa adam ishraki bihi yima Allah tauhidi da kuma rashin yiwa Allah shirka huwa ra'asu alhifz liddin shine kololuwan kiyaye addini kuma ba usairu asairi ashkalil hifz kuma shine babbagar sauran kiyaye addini ta hanyar bauta da addu'o'i da zikirori da sallah da makamantansu kaji na dai kenan hifzuddin fadin shi ala alla yushrikna billahi shay'a sai kuma wa qawluhu fadin sa wala yasrikna ba za su dinga sata ba mushirun ila hifzil mali yana duni zuwa ga kiyaye dukiya da itibari anna abraza ma yata'aradu ma hibdil mali huwa al-i'tida'i alayhi bisariqa kasancewar abu na mafi kasancewar yana ja'in ja da kiyaye dukiya shine auka mata ta hanyar sata kuma fi ma'anaha da duk abin da ke dauka hukuncin sata kuma ana sata kal ikhtilas kaman abin nan al-ikhtilas shine ha'inci ko abin nan babakire wal ghasab ko kwace wa qawluhu fadin sa da yace wala yaznin fihi hibdun nasli nan kuma kiyaye dangantaka li anna zina wa yatba'uhu al-liwat domin zina da kuma luwadi na bin sawun zina huwa akhtaru ma yuhaddidu an-nasla fi wujudihi yana daga cikin abubuwa mafi hadari da ke gama barazana ga dangantaka fi wujudi wajen samar da shi wa fi shari'ati da kuma wajen dokokin da ke kula da dangantaka shine kamar wacce magana da muka yanzu a turai daga cikin abin da saka halarta irin wannan surrogate insemination din saboda akwai mutane wanda suke sun guje ma dabi'ar jinsin da Allah ya dace su ɗan luwadi ne da ɗan madugo kuma suna so su samu yaya sai su dauki hayin wasu mata a sa musu muni su sayi musu yaya to sai kaga ta nan yanzu misali akwai cakuɗa na saba ta suwaye muharraman wannan yaron da wata wadda ba uwar shi ba ba matar uban shi ba ta haife shi ko mun gani misali a ce mace ce da aurenta kuma an sa mata cikin wani miji daban can ta haihu wannan cikin to yanzu ƴaƴanta da ƴaƴan wancan mijin da batun gado da batun suwaye muharramai da batun suwane ne ulul arham tsakankanin su da batun wato kasancewar shi zai iya auren wance ko ba zai auren wance ba da kuma dan waye a cikin su sunan wa zai biya abubuwa da ma za a samu complications da yawa sannan akan yakan haifar da sawarwari wajen tarbiyyar yaya saboda kowa zai zama ci ba masuliyar shi bace kenan kamar yadda a aikace yake faruwa da galibin ƴaƴan da aka same su ta hanyar zina saboda kunyar su da iyayen suke ji na sun yi abun kunya ko dai su kashe su ko su yadda su ko su gudu su bar su ko su bar su da iyaye mata su fuskanci abin nan a cikin al'umma tukuna tun farko stigmatization ana kyamar su ana kyarar su za ka yi su zama mutanen banza su zama al'umma sabuwar matsala kuma yanzu galibi irin birane na kudancin Najeriya cike suke da irin waɗannan mutanen mutanen da aka haife su kawai haka a titi da aka suka zama ga sunan ƴan iska iri daban-daban duk wani ashkal da kake jin ƴan iska area boys yahoo wane ne ƴan kaza galibin sun kaje mafi yawan su irin waɗannan yaran ne irin su ne wanda wani bai san baban shi ba wata bata san babanta ba da damun su ba su san iyayen su ba kai mu wallahi wasu makaranta mun yi da su a nan Ebi za su ga maka su ba su san iyayen su maza ba sun mutu ne a su dai koma musu suka sani mama su ce kawai ta haife su bata ma gaya musu waye uban ba da haka sunan da suka gara ma kawai suke saka musu kaza ga ma wanda hala sunan babanta ma take saka musu a matsayin sonem dinta a matsayin sonem din yar sai a sai ta sa sunan kakanta na wajen uba kawai shi ta sani na uwa kuma wajen uwa shi ta sani so duk musulunci ya hana waɗannan abubuwan saboda kamar da makantar nan ko da akwai wata maslaha ta nan kusa amma akwai fitina a gaba ba ga kansu kadai ba ga dukkan al'umma to saboda irin wannan abin yanzu a kasashen turawa sai suka talasta wa kansu irin wannan abubuwan saboda wai mutane sa so su haihu amma ba za su iya haihuwa ba saboda suna da wani sexual orientation kamar yadda suke cewa other than wanda aka sani to kaga wannan wani sabon fajirci ne kuma turawa suka kware a gunshi wa fi hifdhihi wa tawfir huquqihi gashi ma magana ta kiyaye dangantaka da kuma samawar dangantaka da haƙoƙinta wa qawluhu da fadin sa wala yaqtulna auladahunna Allah yace kuma kar su kashe yayansu fi hifdhin nafsi ba'da wujudiha kiyaye rayuka kenan shine aka ce ka aka shi wa baqi mai duratil khamsi hifdhul aqli wanda ba ambata nan ba shine kiyaye hankali wa huwa lam yuzkar bi khususihi ba ambace shi kadai ba lakinnahu li annahu dakhilun fi hifdhin nafsi domin yana cikin kiyaye rai fal aqlu laysa lahu kiyanun mustaqillun munfasilun hankali ba shi da kiyan ba shi da jikin shi mai zaman kansa bal huwa juz'un min kiyanil insani al mu'abbaru anhu bin nafs yana cikin mutum da aka ce an nafs a cikin nafsu akwai al aql wa inna ma khassahu shar'u bi ba'd al ahkam shari'a ta kebance shi ne da wasu hukunce wa khassahu al ulama bi dhikr malamai kuma suka kebance shi da ambato nazaran limakanatihi saboda ganin matsayin sa wa tawaqqufi taklifi alaihi da kuma cewa taklifi doka da Allah ke daura mutane ta shari'a tana hawa kan masu hankali ne wanda suka girma suka yi hankali wadanda ba mahaukata ba wadanda ba masu gusashen hankali ba likaunihi wa likauni shartan la budda minhu lihifdi baqi ad-daruriyat saboda kuma duk wadancan sai inda hankali za a kiyaye su da haka al'ummar da ba dan adam ba al'ummar da Allah bai ba su falala hankali ba ba sa kiyaye wadancan abubuwan Allah bai ba dabbobi hankali ba da haka bai daura musu su yi bauta ba irin bauta wadda aka daura mana ta taklifi sai dai bauta ta tilqa'i ta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin sabqa wa tasbihu amma bauta ta a ce in kun ji kiran sallah ku tashi ku yi in kun ga an ga wata ku yi azumi in lokacin aikin haji yayi ku yi idan dukiya ta kai kaza ku yi kaza kaga ba daura wa dabbobi wannan ba saboda mene saboda ba su da hankali wa bittali babu ruwansu da kiyaye nasaba ba sa mallakan dukiya bane su kiyaye ta babu ruwansu da ma duk wani abu da kai ya dame ka matsayin ka na dan adam me ye mizar da ta bambanta ka da su shine hankalin hankalin nan shine abin da ya bambance ka da su da haka Allah ya ramaka shara to su tunda ba su da hankali Allah bai musu falala hankali ba Allah bai dora musu wani abu dan duk waɗannan abubuwan suna ta'allake ne da hankali shi yasa duk sanda mutum yake yin wani abu da ya saba wa dan adam fahimta dan adam sai a fara zanuwa wannan ya da hankali kuwa ko yaro kake wani kake baka da hankali ne saboda hankali shine asalin ma'aunin da dan adam ke iya tamyizin tsakanin abin da yake da kyau da mummuna abin da ake cewa value judgment hukuncin cewa hadha hasanun hadha sayyi'un hadha sahihun hadha fasidun duka da hankali yake shi daga da mutun yayi wani abu da ba sai a cewa kamar bai da hankali ma'ana kamar ba shi da taqa tamyiziyya kuma duk abin da yaro yayi ko wawa yayi ko mahaukaci yayi za a iya bashi udiri saboda an san bai da hankali kamar da shari'a ta bashi udiri kufatul aqlamu an salasin ina fata mun gane wannan to ina ganin wannan ya isa ka ko sai mu taba usulul fiqhi ala manhaji ahlul hadith na malam zakariya al-pakistani a inda yake cewa al-ijma bayani akan al-ijma wato hujjiyya ta ijma'i bayan da ya gama bangano akan alqur'ani da sunna matsayin su na masadir tashri' sai kuma yanzu yace al-ijma bayani akan ijma'i wa huwa ittifaqu mujtahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ba'da wafatihi fi asri min al-asri ala amri min al-umur abin da yake da ijma'i shine malamai manyan malaman cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su hada akan wani al'amari cikin al'amura sun bashi hukunci a cikin wani zamani cikin zamanna bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ijma'o'i da malaman sahabbai suka yi ijma'i akan nada sayyidina Abubakar a matsayin khalifa ijma'i da suka yi akan tabbatar da abin da sayyidina Abubakar ya faɗa musu na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta mai cewa a rufe shi a inda ya faɗi ya rasu ijma'i akan tattar alqur'ani wuri guda ijma'i akan yakan ahlur ridda ga sunan duk waɗannan ijma'o'i ne mu kiyaye kaida jama'a kaga wannan abubuwan to su kansu kamar su ka alqur'ani ne kafirci ne bataci kamar su kan hadisi ne ingantacce wani bai isa ya zo ya ce to shi bai da wannan ba yace ai saboda ba wahayi bane a wahayi ya goyi bayan irin wannan to hakan ka gangaro kan gangaro al'ummar musulunci misali sun yi ijma'i an aka ce al'umma ana nufin ba wai dukkan mutane ba a ayanul ulama a zamanna daban-daban malamai mujtahidai sun yi ijma'i tun daga san da aka tsawo al-bukhari har zuwa yanzu malamai sun yi ijma'i akan cewa littafin ingantacce ne haka ne ko to duk wanda ya soki bukhari yanzu yace bai da ingancin littafin ba to wannan magana ce ta kafirci domin yanzu ba bukhari kadai yake aibata ba yana aibata dukkan malaman musulunci ne wanda suka dubi littafin a bisa ilimi da sani a bisa kwakuduba da neman ina su samu mafakar da su ce bai yi ba amma karshe suka ce littafin nan yayi to wanda diyan zai zo ya ce shi bai yadda ba ko to hukuncin shi ne hukuncin wanda yake izdira'i da dukkan musulunci yanzu ya dauki wani abu daga cikin abin da musulunci yake da shi ya ce bai da shi ba to haka ake kallon ijma'i shine malaman wani zamani daga cikin zamanna su kalli wata mas'ala da ta fito a wannan zamanin sai su ce ijma'i ne sun sai su yadda da ita sawa'un sun zauna sun yi mitin ne koko kai ne da ka zo daga baya mai bincike kan bincike maganganun su dai dai wace kaga sun hada akan abu kamar yadda na Sahih Bukhari innan ba wai mitin aka yi yadda aka yi mitin a saƙifa ba haka yanzu misali a wannan zamanin malaman musulunci su hada akan kallon kaza a matsayin kuskure kamar yanzu malaman musulunci daukacin malaman musulunci suna kallon mu'amalar banki ta interest a matsayin riba ce to wanda zai fadare ya ce ba riba ce mafi karancin abin da za a yi mai magana idan malami ne shi ya ce ya saba wannan ijma'i amma in ya ce ƙarya ne bai yadda ba kaga wannan bai kama da malanta ba yafi kama da dan tawaye ga addinin musulunci wanda yake tawaye ma ilimin addinin musulunci sai mun kiyaye jama'a ijma'i yana da ƙarfi sosai zaka ji ƙarfin hujjarsa ba abun wasa ne da mutum zai ce ya tunda dai ba nassi bane kawai shi bai yadda ba ba abun wasa bane musulunci ya da tsarin da yake tafiya akan shi shi za bai taba samun wani zamani zai samu wani tasgaro ko wani cikas da za a ce sai an zo an sake lale an canza mushi tsari ba yanda kowane tsari da kowace gwamnati da kowace tafiya take samun wannan tangarda shi musulunci bai samu wannan yana da intact ka'idojinsa da bunud dinsa da yake gudana akan su kuma ba sa bukatan a ce za a zo a yi reconstruction dinsu ko za a yi restructuring dinsu ko za a caccanza su ba sa bukatan wannan to idan wani abu ya fito sabo idan malaman musulunci suka yadda da abin akan cewa kaza ne to ya zama wannan kazan domin Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin cewa al'umman nan ba za ta hadu akan bata ba amma dai daiwan suna iya samun kansu a cikin bata to shine yake cewa wa huwa hujjatun bi dalilil kitabi was sunna shi ijma'i hujja ne alqur'ani da sunna sun tabbatar da cewa ijma'i hujja ne amma dalilul kitabi fa huwa qauluhu ta'ala fadan Allah da Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda yake jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina yana bin wani abinda ya wannanci tafarkin mu'minai nuwallihi ma tawalla zamu jibantar masa abin da ya dauka wa kansa wa nuslihi jahannama ranar alkiyama kuma Allah ya ce mu saka shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira kuma ta munana a matsayinta na makoma qala shaykhul islam ibn taymiya kama fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 19 shafi na 193 ibn taymiya yake cewa kullan min alwasfaini siffantawa guda biyu nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam siffa guda biyu yattabi'ul huda ashiqaq ma'ar rasul da kuma ittiba'i ghairi sabilil muslimin yace dukkanin su yaqtadil wa'ida su bin suna hukunta samun wannan sakamakon na nuslihi jahannam li'annahu mustalzamun lil akhar domin su bin suna lazamtan junan su bai da ra'ayi mutun yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda kuma yana yakin bin tafarkin mu'minai bai da mutun yabi tafarkin mu yake tafarkin mu'minai yabi tafarkin mu'minai ce babu barin shi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole biyin suna lazamtar juna ba za ka bi daya ka kibin daya ba sai dai ka bi duka ko kuma koda ka ce kana bin daya in dai ka ki dayan to lazumin haka baka bin su duka Allah sa mun gane gwarancin nawa yace to saboda dukkanin su suna da talazumi da juna kama yuqalu mithlu zalika fi ma'siyatillahi war rasul kuma da faɗa haka game da saban Allah saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waman ya'si Allah wa rasulahu mutum bai cewa yana bin Allah amma yana saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yan qur'ani ne masu cewa su suna bin alqur'ani amma ba ruwan su da hadisi lazima haka ba sa bin alqur'ani ba zai yi ka ba alqur'ani ka ki hadisi ba ba zai yi ka ba hadisi ka ki alqur'ani ba wa mukhalafatul islami wal qur'an haka nan alqur'ani da musulunci mutum bai cewa yana ba alqur'ani kuma ya saba wa musulunci ko yana ba musulunci amma ya saba alqur'ani fa yuqalu man khalafa alqur'ana wal islama aw man kharaja an alqur'ani wal islami fa huwa min ahli an-nar in aka ce wanda ya saba alqur'ani da musulunci to ya zama dan wuta fa haka za mashaqatur rasuli wattiba'u ghairi sabilil mu'minin haka wannan jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mun tafarkin da bamu ne ba wa man shaqahu faqad ittaba'a ghairi sabilihim wa hadha zahirun duk wanda ya jayayya da mu'minai ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hakika ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba wa man ittaba'a ghayra sabilihim wanda ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba faqad shaqqa هو أيضا شما يجاية من ذا الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد wannan zai sanya mishi zama ya san magangara zuwa cikin shiga cikin wannan sabon da zaran yi haka to ya shiga cikin wannan ainihin wato wannan sabon zai shiga cikin sa cikin wa'idi wannan alƙawarin wuta din ko fadalla ala annahu sai wannan yana cewa annahu wasfun mu'assirun fi dhammi wato wannan siffantawa ne wanda yake da tasiri wajen zargin da aka yi na rashin imani din faman kharaja an ijma'ihim wanda duk ya fita daga ijma'in mu'minai faqad ittaba'a ghayra sabilihim to ya fita daga tafarkin su qat'an kai tsaye wal ayatu tujibu dhamma zalika ayat tana hukunta zargin hakan cewa hakan ba halin kirki bane wa idza qila in aka ce hiya innama dhammatu ma'a mushaqati ar-rasul ayat tana zargi ne in abin ya hada da sabawa manzo da jayayya da shi kullu sai mu ce li'annahuma mutalazimani da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jayayya da bin tafarkin da ba mu mene ba abubuwa ne masu hada da juna wa zalika li'anna kullu ma ajma'a alaihi almuslimuna fa innahu yakunu mansusan anir rasul sallallahu alaihi wasallama domin duk abin da kaji mu'minai sun yi ijma'i akan shi to zai zama yana da nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an gina wani nassi a matsayin foundation din da za a hada ijma'in akai fal mukhalifu lahum mukhalifu lirrasul wanda ya saba musu ya saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kama anal mukhalifu lirrasul mukhalifu lillahi wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Allah walakin hadha yaktadi anna kull ma ajma'a alaihi ما اجمع عليه قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب yace to sai dai wannan yana hukunta kenan anna kullama ujmi'a alaihi duk abin da aka yi ijma'i akan shi qad bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan asalin abu sai kuma aka samu malamai sun hada akan wannan wahadha huwa as-sawab intaha magana shi ta kare wa dalilu min as-sunnah qawlu sallallahu alaihi wasallam inna ummati la tastami'u ala dalala askin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sunan ta Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati la tastami'u ala dalala al ummata bata haduwa akan bata yace wannan hadisi malai yace wa hadha huwa hadisun sahihun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wannan malami duka sun fitar da shi da isnadi tabbatacce qala ash-shafi'u fi ar-risala wa man qala bima taqulu bihi jama'atul muslimina faqad lazima jama'atuhu wanda ya irin magana ya fada irin fatawa da al'umman malamai suke akai to ya shiga cikin tafarkin su wa man khalafa ma taqulu bihi wanda ya saba abinda musulmai ke fada jama'atul muslimina faqad khalafa jama'atuhu ya saba musu allati umira biluzumiha wanda kuma an umurce shi da ya zama a cikin jama'ar musulmai wa inna ma takunu alghafla fil furqa ana iya samun wato gafala ne takan zo idan an rarrabu wa ammal jama'a in ku aka hadu wuri guda fala yumkinu baya yuwa fiha kafatan gaba dayanta ta samu gafla ta samu gafala amma ana kitabillahi wa sunnati wala sunna wala qiyas ta gafala daga abinda qur'ani yake nufi ta gafala daga abinda sunna take nufi ta gafala daga abinda qiyasi na hankali yake nufi insha Allah ta'ala intaha wannan magana ta kare da aka dauko daga Imam Shafi a cikin tafin shi ar-risala to za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh